بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايوا masu albarka barkamu da wannan dare da fatan muna cikin koshin lafiya Allah mudake sarki ya samu dace dan uwa malam Bashir Lawal Muhammad Allah ya saka mishi alkhairi yayi mana wa'azi da nasiha mai ratsa jiki game da al'amarin halshi da kuma yadda ya kamata mu'amalanci mu yi mu'amala da wannan gaba dake jikin mu wanda yake da matukar hadari akan tsiran mu a lahira. Abubuwan da nake so na yi ta'aliki a kai ƴan gajajjiru ne kwarai da gaske. Na farko, a wannan muhadara akwai bayani game da hadarin da harshe yake iya haifarwa da mutum. Kusan dukkanin muhadarar ta yi, za mu iya cewa ta yi tsokaci ne ko kuma ta yi markaziya ta ba da muhimmanci akan nuna mana haɗarin sakin mu harshen mu raga masa ya yi abin da ya ga dama ba tare da an kula da dokoki da ƙa'idojin shari'a wajen amfani da harshe ba. Babu shakka duk mutumin da ya saka wani harshen shi raga masa ko zai ga ba daidai ba. Harshe kamar da malam ya bayyana a wurin malamai ilimi na yare yana ɗaukar ko dai ma'anar ita wannan gaba da ke cikin bakinmu ko kuma ma'anar yare wato abinda ake amfani da gabar wajen isar da saƙonni. Qur'ani ya yi amfani da su da dukkan waɗannan ma'anoni kamar faɗin Allah wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi aka ga bi lughati qaumihi. Malaman da can sun fi amfani da lafazin shi lisan din fiye da ma lafazin lugha wajen nuni zuwa ga yare, inda yake dukkaninsu daidai ne, mustalahat ne karɓaɓɓu a gun malamai. Sannan kuma akwai amfani da asalin shi harshen da ma'anarsa ta wannan gaba kamar yadda Allah yake faɗa alam naj'alahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. A nan mu lura akwai wani ƙari game da amfani da harshe a matsayin shi na yare. Harshe a matsayin shi na yare yana da extension ta fuskar ko dai akwai al-lugha al-mantuqa, harshe wanda ake amfani da shi ta hanyar magana wanda shi ne asalin harshen ɗan adam. Amma kuma ɗan adam Allah ya ba shi fasaha ya faɗaɗa amfani da harshensa zuwa rubutaccen harshe. Shine al-lugha al-maktuba. Za mu ga su da dama kamar yanzu dukkanin nasoshin da aka ja na malamai su Ibn al-Qayyim su al-Imam Shatibi al-Andalusi da ire-irensu duka za mu ji malam yana cewa malam wane ya ce alhalin ba faɗa yi da baki ba rubutawa yi. Kuma a shari'a misali an yarda da lugha maktuba a wajen al-uqud a wajen rubutu game da bashi a wajen sakin aure ma misali akwai wanda ma aka ce an saki ɗiyarsa da baki ba zai yadda ba sai ce sai an rubuta a ba ta takardata. Kaga kaman wato rubutun ma har ya galabaici maganar baka saboda tasirinsa da wanzuwarsa. Yanzu waɗannan maganganun da aka faɗa akwai wanda sun fi shekara 500 a rubuce, yayin da ko maganar da mutum zai yi da zarar ya yi ta ya gama ta tafi kenan. Kamar mu ce wato yare na rubutu haɗarinsa ya fi yare na baka ta fuskar wanzuwarsa da faɗin tasirinsa. Allah ya mana magana game da al-khawas al-khamsa wato hanyoyin sadar da saƙonni zuwa ga ƙwaƙwalwar ɗan adam guda biyar. Za mu ga a nan ma akwai markaziya game da harshe da haɗarinsa fiye da sauran, yayin da su sauran amsan saƙo kawai suke yi, shi kuma yana amsa yana bayarwa. Saboda shi za mu iya cewa double edged ne ko wato yana da kaifi biyu. Kaga kunne aikin shi sai dai ya ji kawai, hakanan ido aikin sa sai dai ya gani kawai, haka hannu. Amma shi harshe yana ba da saƙo kuma yana karɓa. Hasali ma idan wani a cikin su sauran ya samu halin aikawa da saƙo to sai a ga kaman yayi aikin baki ne kaman magana Ibn Qayyim sai asharat bi taraf al-ayn khifati ahliha isharata menene ma zatan mahzuni wa lam tatakallam kaga wa lam tatakallam amma fa aikantu annal ayn qad qala marhaba idon ayyande shi ma abin da yake yi sunan shi magana saboda ya aika da sako irin wanda baki yake aikawa fa aikantu annal ayn qad qala marhaba fa ahlan wa sahlan bil habib al mutayyib saboda halshe yana da matukar hadari da markaziya a cikin sauran gabobin dan adam wata kila wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jawabil kalim din shi da malai mana isharar yake ga Mu'adh yace masa kuffa alayka hadha kai kaka tsantsan ka dau mataki akan dakatar da wannan gabar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kame harshen sa duk da zurfin ilimin Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a madayin shi na sarkin malamai a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin malamai a ranar alkiyama kamar da asarin ya tabbata Nabi sallallahu alaihi wasallam yayin shi wannan maganar Imam Mu'adh ya istigrabin ta yace wai yanzu nan abinda muke fadi din nan ma muna ganin shi ba komai ba inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab kai muna kutsawa muna wasa muna sakin halshe ashe wai za a kama mu da shi Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ka bani mamaki kai da nake mukallam mai ilimi mai hankali mai zurfin tunani ashe baka san wannan khutura din ba so wata kila saboda wannan markaziyar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga halshe a matsayin abin da yake sadaratu tartib wanda yake na daya a cikin jerin gir gabuli masu hadin tare cewa ko ta riwayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin halshe da al'aura yace wanda ya lamunce mun abin da ke cikin labbansa da abin da ke tsakankanin cinyoyinsa na lamunce masa aljanna a cikin riwayar al-Imam Abu Dawud da Ahmad a cikin musnadinsu da isnadi tabbatacce zinuban da muke dauka mallan yayi ya bada muhimmanci sosai akan abin da ya shafi daliban ilimi da sauran masu tsoma baki a cikin harka addini amma hadarin yana going beyond wadannan kawasu akwai sauran mu ya ayyuhan nas wadanda koda ba ma magana a cikin ilimi ko a cikin addini mu ma muna cikin matsala game da harsunan kada sauran mutane su ce a to wannan ayi nasiha ta shafi ustazai ne ta shafi malamai ta shafi masu wa'azi ta shafi masu huduba a mu ma sauran muna cikin wannan hadarin kuma wataƙila zanuban da muke yi da harsunan mu ga magarin mutane ta yi su fi na malaman matsala saboda malamin da wataƙila yayi wani kuskure da harshensa kuma yana da wasu ayyuka masu kyau da yayi wadanda alhasanatul mahiyat wataƙila su goge masa kurakuransa kai kuma kullum a cikin kurakuran kake baka da irin wannan hasanat din nashi ta yi Allah ya shiryar da wasu mutane da kalmominsa Allah ya bashi falala irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai sayyidina Ali Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka yafi a baka jajayen raƙuma saboda kar mu dauka su kare ta shafa mu ma ta shafe mu bari mu ji wasu daga cikin zunuban da mutane suke aikatawa da harsunansu zunubi mafi girma da ake da harshe shine kafirci kamar yadda muka ji Allah madaukakin sarki ba mu labari waɗancan cikin munafikai da suke cewa ana tafiya suna cewa waɗannan sahabban babu abin da suka iya in banda kwadayi cin abinci da nauyin bacci suna tafiya suna yi wa sahabbai habaici kuma a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani cikin sahabbai in ba na manta ba Ibn Mas'ud ko Jabir ya ji maganar ya rubo da gudu kafin ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril ya riga shi ya izo da wahayi cewa su wane da wane munafikai ne kuma sun yi ridda kamar da Qur'ani ya faɗa qad kafartum ba'da imanikum da suna da imani amma wannan maganar da suka faɗa da suka raina ta kai su ga fita daga musulunci shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayan ku yana iya faɗan kalma wanda bai tsaya ya lissafa ta ba za ta yi kai shi karkashin wuta saboda haka akwai zunubi da yawa da mutane muke dauka wanda har yana iya sallabe mana imanin mu ta hanyar amfani da harshen mu ba tare da mun lissafa me muke faɗi ba ballantana kuma ƙarya wata zama wata nakiya mai zaki wanda mutane suke ganin ba komai bace mutun zai ta ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaban wa la yashur wani ya riga ya saba da ƙarya har san da baya buƙatar sai yayi ta ma zai bai buƙata zuwa gare ta ma ta riga ta zame mishi al'ada ta zame mishi attitude sai zama duk maganar da zai yi sai ya sa ƙarya kanwa ƙarya ita ce giba gulma duk inda aka zauna to fa sai dai Allah ya kiyaye zaman majalisa ne gurin mai shayi ne kai wani ma har a majalisin karatu sai an buge da gulma ga kallon ta'arifin da malamai suke wa gulma zaka ga abubuwan da suke shiga cikin ta suna da yawa kuma cikin da salihina ko al-adhkar na Imam an-Nawawi kuma kamantansu kaga irin fadin ta'arifin gulma ambatan mutane da aibobin su al-Imam an-Nawawi har sai da ya ce ma kace wani magulmaci ne ita ma gulmaci idan kuma ne shahara da gulma sai kuma ka zo kana labarin shaharar sa da gulma ita ma gulmaci sai kaga wani duk inda ya zo na sai ya ci mutuncin mutane yana da gulma hakanan akwai ilhadi karkata a cikin aqida ko a cikin manhaji ko a cikin addini kamar da Allah yake cewa wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i mutane suna da ilhadi suna karkacewa daga hanya Allah da bakunan su suna fadan kalmomi na musashri'un suna fadan maganganu na kafirai na batattu zantuka masu warin kafirci da zandaka wai da tunanin su yan boko ne ai su scientist ne su wai su social scientist ne su analyst ne su masana ne ilimin su kuma wanda yake ilimi ne tajridi wato ilimi ne wanda babu ruwan shi da addinin Allah ga sanin sun yada a cikin al'ummar musulmi kuma ana celebrating din su ana musu kallon mutane masu daraja alhalin batattu ne kuma suna batar da mutane saboda maganganun su maganganu ne irin na kafirai irin na mulhidai irin na waɗanda ba su san Allah wannan ya yawaita a cikin yan bokon shi yasa iyayenmu na da suke tsoron boko sun yi gaskiya boko irin wannan da yake babu addini a cikin sa yana iya halakar da mutum saboda ina ma kaina da sauran yan boko nasiha cewa mu kiyaye da mun ji magana ta kafirai tana burge mu muna Allah Allah mu zo mu yada ta a cikin maganganun da muke faɗa wai dan a ce mu wasu gwanaye ne a cikin criticism ko analysis ko feature studies da ake cewa yanzu wato hasashe da hangen nesa har ila yau rantsuwa akan ƙarya ko irin abin da ake ce ma a shari'a al-yaminul ghamus al-aymanul kadhiba da al-yaminul ghamus mutane suna yawan rantsuwa ba tare da sun tantance abin da suke yi ba da kuma rena girman sunan Allah da suke rantsuwa da shi saboda haka Allah yake mana tankiya da cewa wahfabu aymanakum kiyaye rantsan rantsuwa da ake da sunan Allah ibada ce kuma girmama sunan Allah ne saboda haka kar ka yi ta sai akan abin da shari'a ta nemi a yi muyi magana akan saki asali da baki ake yin shi shi ma kuma saki mummunan abu ne shedan shi ne yake son saki saboda haka yabo a cikin hadisin muslim cewa yana aikawa da mutanen shi kenan za a ce ko wato shedanin shi wanda suke yawo suna batar da mutane idan sun dawo sun ba da rahoto wanda yake girmamawa a cikinsu shi ne wanda ya shiga gidan aure ya haɗa tsakanin miji da mata bai fita ba har sai da ya tabbatar cewa an yi saki wannan shi ne abin da ya tabbata hadisin da aka saba faɗi na cewa abghadul halal inda Allah talaku wannan hadisi ne da malamai suke cewa hadisi ne yake da rauni ƙwarai da gaske amma abin da yake dauke da shi na hukunci tabbatacce ne sannan la'ana tsinuwa sawa'un tsine ma wani na kusa da kai ne ko na nesa mutum ne ko dabba hatta abin hawa hatta waɗanda suke ma kafirai an hana a yi ta tsinuwa ba kai ba gindi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysal mu'minu bit'an walal la'an walal fahish walal badi mu'mini zai daga cikin ɗabi'arsa a same shi da yawan tsinuwa da yawan sakin baki da yawan alfasha, da yawan wato sakin halshi babu tsari. Saboda tsinuwa tana daga cikin mummunan aikin da muke aikatawa da bakunan. Duk waɗannan ina so mu gane ba su keɓanci masu wa'azi da masu karantawa ba. Duk sun shafe mu gabaki ɗayan mu. Haka nan ƙazafi mummunan saɓon Allah ne. Shi ne mutum ya ƙarasta cewa wani kowanci ya yi alfasha ko ta yi alfashar da ba ka shaida ba. Wannan ya yaɗu a cikin mutane har muna ganin ba komai ba ne. Yanzu alal misali jama'a, irin tuhume-tuhumen da mutane suke jefawa wasu, ce ai duk lakcarori kaza ne, ko duk 'yan fim kaza ne, ko duk 'yan kasuwa kaza ne, ko duka sojoji kaza ne, ka gani ne? Ba fa ka gani ba. Har yanzu sunan shi ƙazafi, laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, in lam ya'tu bi shuhada fa ulaika 'indallahi ish hul kadhibun. Har yanzu ba ka gani ba. Ka ce wane kaza ne shi, baka gani ba. Hanyoyin da shari'a ta bayar don tabbatar da zina sanannu ne, iƙirari, bayyana ciki babu aure, da kuma shaidu hudu waɗanda za su gani ana aikata wannan alfashan. Duk abin da ba wannan ba sunan shi ƙazafi. A shari'a hukuncin ƙazafi ne kawai. To me yasa dole sai ka faɗa? Me yasa ba za ka kame bakinka ba? Ai, ta jefa wa mutane tuhume-tuhume, in ma sun yi tsakaninsu da Allah baka gani ba, to babu ruwanka. Idan ma ka gani, in ba ku kai ku huɗu ba, har yanzu sunanka ƙazif, ko hukuncin da za maka kenan. Wasu mu na san ɗalibai ne a nan sun karanta ƙissar sahabi da aka yi masa wannan hukuncin, Al-Mughirah ibn Shu'ba radiyallahu anhu, tana nan dogon ƙissa a cikin Muzammil Tabarani Al-Kabir. Aka tuhume shi, wanda suka tuhume shi suka zo suka rantse da Allah, aka wane ya rantse, wane ya rantse, wane ya rantse, na huɗu ya ce kai ni dai ba ruwana. Aka musu gulala, gulala aka musu. Yana nan a cikin Muzammil Tabarani, wanda har yanzu akwai makiya da suke tuhuma shi da wannan. Ji abin da ya faru na Aisha da malami mana ishara zuwa gari, wanda wasu sahabbai ma suka samu kansu a cikin wannan jarabawa. Saboda jama'a mun su kiyaye ƙazafi da jifan mata, musamman muhsinat, musanat da kalmomi na ƙazafi. Na ga wannan sun isa misali ko? Wa haddith wala haraj. Bari na mana, malam ya tsallake wata gaba mai muhimmanci game da asar na magabata a kan taka tsantsan ɗinsu da sanin haɗarin harshe. Kamar yadda ya ishara, akwai littattafai da dama da suka zo da waɗannan asar ɗin, kamar littafin al-Imamu Ibn Abi Dunya Kitabu Samt da iktisarinsa, da akwai littattafan al-Imamu Ibn Rajab ko? Wanda shi ma yi magana a kan wannan ƙaziyar a cikin rasa'il ɗinsa. Haka na al-Imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin musamman al-Jawab al-Kafi ko ad-da'u wad-dawa, da wurare daban-daban da malamai suka yi wannan tattaunawa. Bari ne mana ishara zuwa ga wasunsu, babu laifi su ɗan annasa mana. Al-Imamu Al-Hasan Ibn Abi al-Hasan al-Basri, aka bashi labarin cewa irin annabimanci ɗin, aka je aka ce mishi wane yana gulmarka, wato an kai gulma-gulma, sai ya siya kaɓaki na alewa, kamar yadda a ce ya haɗa wani basket na kayan daɗi haka, sweet da sauransu, ya je ƙofar gidan wannan bawan Allah ya sallama da shi. Ko da ya fito sai ya ce mishi, na kawo maka takaici ne, balagani annaka ahadaita ilayya hasanatik. Ce labari ya iske ni cewa ka yi mini kyautan dukkan ladaddakinka, na samu labarin kamun kyauta mai tsoka, duk ladanka ka ɗauka ka bani, ce shi ne na kawo maka tukuici. Muna iya tana hadisul muflis, yana nan ishara zuwa ga hadisul muflis, wato wanda ta shahara na alkiyama da azumi, irin wanda aka ji Ibn Qayyim yana cewa mutane da dama suna iya su tsira daga manyan zunubai, daga mubiqat, amma ba dole su tsira daga sharrin harsunansu ba. To irin su ne ranar alkiyama za su tashi cikin lissafin al-muflisun, sun zo da ayyuka na alkhairi walakin shatama hadha wa qazafa hadha wa akala mala hadha wa yu'khadhu min hasanatihi wa yu'ta hadha wa min hasanatihi yu'ta hadha. Mutum ya wayi gari a ranar alkiyama da ayyukan alkhairi tari, amma kafin a tashi kiyama, kafin rana ta yi zawali, ranar alkiyama ya zama bai da komai, sai dai a kai shi wuta. To shi ne Ibn al-Hasan al-Basri yake masa tuni da wannan. الإمام عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني. إلى ذلك ما لم يستطعنا أن نفرد ذلك التاريخ. الإمام أبو نعيم الأصفهاني روى أذكر هيلة الأولياء هكذا ذهب يكوى تكسر على من نبالة شيوة يكسنشي بايش قامتان dukkan yana gidansa tare da dalibansa ko da iyalansa ko ya tafi sa kasuwancinsa ko ya tafi ribatu dan soja ne ko ya tafi aikin haji idan yana gida zai fitowa zaman majalisa zai fitowa zaman fira zai fitowa zaman kashe wando da aje an kira sallabi ga masallaci ya salla ana idan da sallah sai ya koma gida to wata ranar sai wani dan takifi ya tare shi ce wai kai malam me yasa baka shiga mutane ne sai aka ce kana yana da zainin hankali dan girman kai ne ce me yasa baka shiga mutane baka fira da kowa ne sai cewa ni na kuma gida ne ne fira da sahabbai da tabi'ai ina karanta asar dinsu da tarihin su yace ina ruwa na da ku in na zauna a cikin ku babu abin da kuke illa gulma yace wanda zauna a cikin ku ya bata aikin sa haka suke wannan takalan nan haka Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi shi ma aya ne game da kame halshi da gujewa wato sakin bakin sa ya kasance baya zama kwata-kwata a inda ake sakin baki duk inda ya zauna ko da ana jiran malami ne ya zo ai darasi a san mu ustadi da dalibai za a dan fara side talk ko ana dan fara magana ta gefe din na haka to da an yaka sai tashi tsam sai ya koma gefe ko ya kama zikiri ko ya kama tilawa ko ya kama sallah wani abu da zai amfane shi ko kuma ya zauna ma ya shiru yana tafakkuri haka yi kasance mutum ne wanda yake mai yawan shiru aka ce in ba karatu yake ba za a iya kirga kalmomin da yake faɗa a wuni saboda karancin su in ka ji ya saki baki yana ta magana to karatu yake darasi yake haddasana ce kawai aikin ta haka nan Amirul Sha'bi radiyallahu anhu wa rahimahu wadannan duka a cikin tabi'ai ne da atba'u tabi'in da sauran malaman musulunci haka suka kasance da wannan siffofin shi sa kaga wato alkhairin su yawanzu ambatan su ya zama mai kyau kuma muna musu addu'a da fatan alkhairi cewa lahirar su ma za ta yi kyau to abin tambaya shine mu ma da muke rayuwa a yanzu irin aljanna da suke so fa ita muke so mu ma irin tsira da suke so su ita muke so mu tsira to ya akai ayyukan mu suka zama ba irin nasu ba bai yiwa ba kad baki da gashin wanci kuma kice kina so ki kitso mai yawo irin na wanci sai dai in na doki zaki kara wanda kuma kowa ya gani ya san na ƙarya ne to bai yiwa a ce waɗancan bayi na Allah sun samu tsarki a zuciyarsu sun samu nagarta a ayyukansu duniya ta shaida alkhairansu mu kuma muna tutiya cewa muna koyi da su amma kuma ayyukan mu da ɗabi'a mu ta bambanta da irin tasu babu shakka ya wajaba mu yi wa kanmu karatun ta nasu yawa masu albarka kana cika ku da dogon surutu an ce minti 20 zan ina jin kuma yanzu na wuce ba 20 ko to bai kamata idan an ba mutum lokaci ya tsallaka ba na'am a ƙarshe abinda zan faɗi ɗan uwa masu albarka shine sahar da muke rayuwa a ciki wanda malam ya ambata saha ta duniyar ilimi ko duniyar ustazanci da dalanta babu shakka tana cikin rudani saboda rashin iya bakinmu da bamu iya ba da rashin sanin alkadarin mu da kuma fauda da ta yi yawa wato muna cikin wata fauda arima wani crisis na identity ba mu san mutane ba mu san me muke yi ba kuma ba mu san ya ya kamata mu gudanar da al'amuran mu ba akwai sabubba da dama da suka jawo waɗannan abubuwan ni a nazarina ina ganin daga cikin sababin da ya jawo muka samu kanmu a cikin wannan fauda din shine wato rashin sanin tarihin magabata din nan game da karantarwa da da'awa da kuma game da wato manhajiya ta ilimi babu shakka wannan yana daga cikin abin da ya karanci a cikin afham din ko a cikin durus din shine karanta tarihin magabata cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu da fahimtar ya suka gudanar da iliminsu a ƙasar nan ta arewacin Najeriya muna tutiya cewa muna bin mazhabin malikiyya ne Allah ya gafarta wa Imam Malik Allah ya ƙara masa rahama amma ba mu yi mu sanyaya manhajin Imam Malik yake game da karantarwa ba ya ya rayu a Madina, ya ya karantar, ya ɗaliban shi suke a makarantarsa, wani irin horo yake yi ma masu surutu a makarantarsa. Ko kun san cewa Imam Malik yana iya sa azana mutum idan ya mai surutu, misali. Haka nan nan kusa su Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah da ɗan uwansa Abdullahi Gondu da ƴaƴansa su Bello da Bukhari da suna na Asma'u. Alhamdulillah a wannan yankin, ina nufin wannan yankin na tsokin Sokoto da Zamfara da Kebbi, su sun fi mu da muke can wani yanki daban alaka da waɗannan bayin Allah. Kuma malaman ƙasar nan suna ƙoƙari sosai wajen ƙara raya asar na waɗannan bayin Allah. Amma akwai ƙarancin koyi da wannan asar nasu a wajen ɗaliban ilimi. Haka ne jama'a, ko ba haka ba ne? Duk da ana kullum ana shaharanta ambatonsu da alkhairansu, ana karanta littafansu, amma akwai ƙarancin koyi da su. To a mataki na uku kuma, hatta malamanmu da muke rayuwa da su, ko wanda suka gabata tun da kansu Abubakar Gumi zuwa kansu Malam Albani, Malam Ja'far, su Samari Idris da makamantansu, Allah ya gafarta musu gabaki ɗaya, hatta su ɗin ba mu cika damuwa da koyi da alkhairansu ba, mun fi cika damuwa da ta'assubanci wajen ƙaunarsu. To waɗannan suna daga cikin abin da nake ganin sun zama kurakurai da muke biyan farashinsu gabaki ɗaya, shi ne rashin ɗaukar hannu ta fuskar aikata wato na dubba na ilimi da muke da su a tarihin da a wasu sunna tun daga farkon ta har yanzu. Abu na gaba da nake ganin kuma ya ja mana wannan tataɓar na ita ce shi ne akwai giyabi na ƙiyada. Wato yadda muka zama kowa yana cin gabansa, kowa yana da ƴanci. Wannan ƴancin da demokradiyya ta kawo ya zo da cututtuka a cikin shi, ya zo da viruses. ƴancin faɗa albarkacin baki da ake ganin kowa yana da shi. To ka tuna sanda kake da ƴancin nan, su kuma malaiku suna da ƴancin rubuta duk abin da kake faɗa. Dai ranar za a dinga gaddama da su suna cewa hadha ma ladayya atid. To kuma kana cewa ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Allah yana cewa la taqtasimu ladayya faqad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Kar ku yi jayayya kai da mala'ikan kuna jayayya. Yana shi abin da ya gani kana yi, kana faɗi shi rubuta, kai kuma kana wallahi ba haka ba. To ka dinga tuna wannan duk abin da zaka faɗa ko duk abin da zaka rubuta. Mun kun tuna a farkon taliqina na ambaci cewa akwai luga ta rubutu. Wannan rubuce-rubucen da mutane suke a Twitter da Facebook da misunan shi da ake gani kullum ɗin status da ire-irensu, duka sani cewa fa duk suna cikin lissafin abin da mala'iku za su alkinta maka ba. Shin alkhairi kake faɗa, videos da kake yaɗawa alkhairi ne, maganganun da kake yi masu ma'ana ne, suna nan a cikin littafin hasanat. Ko ku aka san haka ne, suna nan a cikin littafin aka san haka ne. Daka ƴan uwa masu albarka, mu ji tsoron Allah, mu gyara ɗabi'unmu, mu gyara alaƙoƙinmu da juna, alaƙoƙinmu da na gaba da mu, sannan kuma uwa uba mu gyara alaƙarmu da Allah mahaliccinmu, kuma samu mu tsira. Ni ma a madadin dukkan tawagarmu muna godiya ƙwarai akan girmamawar da aka yi mana tun daga shigo mu garin nan har zuwa yanzu, har kuma alhamdulillah muna fatan har mu tafi babu shakka ana nuna mana karamci da hali na girma. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya bazzumunci, Allah kuma ya haɗa fuskokinmu cikin rahamarsa, cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya haɗa mu a nan. Addu'a ta musamman ga iyayenmu da malamanmu da sauran magabata cikin musulmai. Sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.